Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yana iya yiwuwa mai sauraro ya bibi shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata, inda muka yi nazari akan irin halin matsin da al'ummar Najeriya ke fama da shi, wanda ya jefa wasu mata cikin tarkon rayuwa kasancewar su suke kula da al'amura a cikin gida, duko da cewa shi mai gida aka dora wa alhakin kula da gidan domin lalubo hanyoyin samun taimakekeniya tsakanin al'umma da kuma tattauna wasu kalubalolin da ke janyo koma baya a wannan fanni. Zauren namu ya karbi bakoncin Hajiya Hassana Abubakar, shugabar gidauniyar Hassana's Home of Widows Foundation a birnin Abuja, da kuma Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, ma'aikaciyar jiya mai ritaya kuma mai bada gudunmawa wajen ganin mata sun tsaya da kafafunsu daga Kano. Kuma lokaci ya ci mana a daidai sa'ar da Hajiya Hassana take cewa,
tun da maganar rashin tsaron nan ta zauna a ƙasarmu Najeriya, maganar zuwa gona ta mutu, ba a zuwa gona kuma. Mace ce take shan wannan wa'alan, tunda su anyancin su kenan, ajiye ayi noma su sayar da kadan su samu na cefa ne, wasu kuma ma har kayan miyan ma duk suna shukawa, ba lalle sai sun nemi na manja ko man gida ba, su garau-garau yayi musu a sa yaji kawai a ci. To wayanna ba duk sun shafi mata. Gwamnati tana kokari amma kokarin ta fa bai yi ba.
To daga nan zamu dora a yau, sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. To Hajiya Sa'a, wai shin akwai wani abu ne na musamman da ake bukata kafin mutum ya iya taimakawa wani?
To mun goya kama na daya, zaka sa wa mutum kauna da soyayya. Yanzu a ce alal misali makocina ne yana da hali, sai yake ganin ya fi ƙarfi na ƴaƴansa, yake iske idan ka zo ka kira ɗan nan ka ce da kai da ƴaƴana da ɗaya ne, ko ka haɗa ƴaƴanka da waɗannan suna tare kamar inda mutanen da suke yi. Saboda haka a lokacin da muke yara, ki daga ba a rufe kofa, saboda haka kowa ya zai zo ya ci abinci, da daddare an ba ku ya zo masu kwana a tsoro za su ji ka ɗauko abinci ma su baka. To duk inda ka je a duniya za ka so wani mutum ya la'anta ko wani abu ya same shi, saboda ya baka waje zama, ya baka abinci, ya baka abin sha.
To amma Hajiya, idan muka yi la'akari da yanayin yadda rayuwar ta sauya yanzu, wanda za a ce makoci ya sace dan makocinsa ya nemi kuɗin fansa, ko ya sace ma dan uwansa ya je neman kuɗin fansa, wannan ya kawo akwai rashin yadda a cikin al'umma. To ta yaya za mu shawo kan wannan matsalar rashin yadda domin a taimaka wa al'umma su fita daga cikin wannan kangi?
Alhamdulillah, kin ga mu dai na farko, ko daga musulmi ne ko ba musulmi ba, amana ce ke karanci. Kuma a koma zancen rashin taimakon da rashin kauna. Idan har ya zama cewa yawanci ko da abin zai samu, in dai ka ja mutumin nan talaka a jikinka ko dan uwan naka a jikinka, ya ga kai kana da dukiya, ka ji ka taimaka musu, sai dan gaggantacce abu ko kwancin kayan yayanka za ka bashi, kuma ya zanka da abin da ya fi karfin wannan. Idan makoci ne, sai dai aike ka dauki kwano je ka ɗebi umurwa, ko yana ma tsoraka abinci sai an rage ba, kana jin yunwa ga gidan ana ta kanshi da sauran da za a baka. To wannan abin zai sa ka ga cewar mutum ya shiga wani wanda Allah bai cece shi ba, zai je ya haɗa baki da su a zo haɗa a cece ta, ko idan ya ga abin ya cece ka ba zai hana ba, sai ba da haɗin kai. Amma idan ya zama cewa yau ka jawo shi, ina da kanti, ina da kasuwa.
Na dawo gare ki Hajiya Hassana, kin ji bayanan Hajiya Sa'a?
Lallai taimako a zuciya take, ba ga samun arziki mutum take ba. Saboda bari yi maki karamin misali da kaina, ni na rasa mai gida na kamar da na faɗa a baya ta hanyar rasuwa, kuma ba wai ina da wani jari mai ƙarfi ko kuma da ƙarfin bane ba, amma saboda tosayawa jama'a da kuma matan da suka rasa mazaje irina, tunda na shiga wannan, na saka wannan takalmi na san dandanon abun, shine nake kukan kura dan in gan cewa nayi inkuri na taimaka ma mata daga jiyayyu kuma daga aljihuna. Muna wannan abun yanzu kusan shekara uku kenan na fito media ma nayi kuka dan mu samu tallafi, amma mama na ba mu samu, gwamnati bata fara taimakon gidauniya na ku ba, amma kuma duk da aka nan ban fasa ba.
To Hajiya, kukan nan da ake yayi yawa, kuma sai ka gani kamar ba a taimakon taimakon ne yayi karanci ko kuma a mutane ne ba su da godiyar Allah me ce ce masala
yawa haje kin gani ko bazai alaji wannan abu ne daya akwai tsauna akwai shawara akan da halin rayuwar duniya sannan akwai ba da bashi akwai ba da kyauta akwai ba da jari akwai jin mutum ko shi zan sana'a kin gane kuma sannan akwai wanda zaka yi mutum cewa kai hadaka ta unguwa gidan wa gidan wani kudi ya kungiya karama in kuka kungiyar nan kowa ya san da kowa saboda haka za a ga cewa da dan tara wani abu a gida idan ana tarawa wanda ba shi da shi sai a tallafa masa ko a bashi bashi ko kuma a bashi kyauta a ce ce sana'a wadansu za a ba su da abu za su biya ba amma yawanci za ki ga abin ne kaɗan ni kaina na dabba mata jari wanda ba su dama da shi ba
to bari mu yi dan ka hankalin mu kan
har da Allah kyauta na ba su amma sai na ce musu in shekara ta yi su dani da kuɗi na su dauki riba su yi amfani da ita
bari mu kalli mu irin ayyukan da kike aiwatarwa na taimako wani rukunin mata ne suka fi kasancewa cikin matsatsin bukata na karkara ne ko kuma na cikin maraya kuma wasu irin bukatu waɗannan mata suke da su
a jara cikin maraya kin san matsalan za ki ga ke kina da rufin asiri kina aiki ko kina sana'a amma sai ki ga wata matar za ta fa maraya ce ba ta da shi ki ce ce sana'a ta ce sai ba za ta iya ba ko ta dauko ƙaryar da ba za ta iya ba ta yi ta shi kuma miji na ƙauyuka ta fara wani cikin kayan abinci to amma waɗansu abin nan sai ya zama cewa mazan ba za su ɗauko abincin da ya cancanta sai su ba iyalinsu ba sai su naka dabara ta wasu haka haka su fice zai su ƙunshi a ciki sannan kuma sai zama yanzu alal misali hajji akwai wata mata da yanzu barin ba ki misali waɗansu mutane kala uku kwanan nan mun ba wata mata wallahi din ga tafiyar da muka yi ka musa muka gidan haya muka ji labarin da yanzu ba mu labari da muka zo muka samu matan nan muka je muka same ta muka sa a sauta gidan haya yawo unguwa unguwa muka ringa ana neman gidan haya a ta samu gidan haya inda kace a gani gidan haya ne amma ba masai a leda suke kai suna yarwa muka zo muka zabe ta muka kira wata muka je aka samu mata gida to tana da yara sama a jiya ta ba wanda zai zai ce ba mu yaya gidansa muka dinga da unguwa san da kiyo muka samu wani dole zai ba mu yaya gida da dakin ta da dakin ya shiga cikin sana'a muka ba ta jari muka ba ta kuɗin haya muka kuma biya kuɗin haya muka ko na fara takarda na ran ki miki baiwa Allah da gaba kawai ki yi wani kisa ne dai ta je ta hada baki da idan haya ta karbe kuɗin ta ta dauki gidan mu ta tafiya ta ai za ka mutunta ki miki
to wannan tambayar ta ki ce Hajiya na dawo gare ki Hajiya Hasana
in mutum zai yi taimako yayi saboda Allah dan dai duniyar ta zamanto a karkace take yanzu kuma sannan Allah ya sa yanzu akwai ilimin na'uran kwakwalwa wanda in kai wani abun dole ka dauka ka nuna dan a san cewa ba kana rikewa bane ko kuma ba ma an baka kaci bane wannan ma fa kai ne daga aljihunka Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ganar da manyan mu na kasan nan kuma su yi abun kwarai saboda abin ta kai cin a wannan kasan mu ta mu na Najeriya nan zaki gan cewa kamar yadda na faɗa mai ƙarfi yake ƙarawa mai ƙarfi ƙarfi talakan yana da bukata in ya je gidan mai kuɗi ma neman tallafi sai a ɗauko 10,000 wanda in ya yi zuciyar gaske ne yake ba da 50 ko 100 amma in mai kuɗi ne wani laluran shi ya tashi ko zai aurar da ɗansa ko ɗansa zai yi aure za ki ga wannan da ya ba da tallafin 10,000 ko 50 ko 100 nan zai yi unkuri ya fitar da 5,000,000 ko 10 ya ce gudunmawansa kenan. Kin ga wannan abin ya zama cuta babba a ƙasar mu Najeriya.
Na'am.
Ƙwarya ta bi ƙwarya, jiba aushi, wanda yake ci yake dada kawo mana masifu da dama a wannan ƙasar. Saboda ga talaka ga makocinka nan bai ci abinci ba, ya kwanta da yunwa. Kai kuma ka kai gudunmawan 5,000,000, 5,000,000 gaba. Masu gidauniya suna ihun ku fito ku kawo mu haɗa kai don mu taimaka mu gajiyayyu amma kwata-kwata ba su da zuciyarsu ce sun fito sun taimaka.
Mai sauraro, anan zamu dasa aya a cikin shirin ciwon yamace na wannan makon. Tabbatar za a kasance da shirin a makon gobe inda zamu fara waiwaye akan mawdu'an da wannan zaure ya tattauna akai cikin wannan shekara da 2023 wanda ke nan kwana. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, Hajiya Sa'adatu Ala Kulawa da Hajiya Hassana Abubakar sai kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.